بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ترمي نبينا كراتمنا الزامي لأخلاق الراوي عداد السامع ودشين درسي نأشرين نبيو أولا سافيا ترانر وتنشا ترى قوتا شهر الله المحرم شكرا تدبول أريه دار بعين دتقص wanda ya dace da littafin biyar aka ce ko biyar ga watan July 2026 daga majalisin al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi a nan birnin Kano. Malam yace babu ta'zimil muhaddith wa tabjilih, babun da ke bayani akan wato daga cikin ladabban ilimi akwai ta'zimil muhaddith, girmama malami wa tabjilihi da ganin darajarsa, da ta'zim girmama shi, wa tabjil duka girmamawa. An Abdullahi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, ba shi daga cikin mu wanda bai girmama babba ba, wanda kuma bai tausaya wa karami ba. Daga cikin babba kuma akwai malami, akwai shugaba, akwai malami, akwai iyaye, akwai dattawa, da duk wani wanda ya girme ka a wata harka ko ta sana'a ko rayuwa, kuma wanda yake kasa da kai a wannan harka. Kai malami za ka tausaya wa ɗalibi, iyaye tausaya wa ƴaƴa, manya tausaya wa ƙanana, shugabanni tausaya wa talakawa. To in ba su yi haka ba, su ba su da tausayi, ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma ƙanana in ba su girma waɗancan ba, su ma ba sa tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuska. Wa an ka bil ahbari qala thalathatun najidu fil kitabi bi haq yahiqqu alaina an nukrimahu, mutane uku gashi mun samu a cikin littafi, wato a cikin alkitab, a nan yana nufin a cikin dokoki ko ka'idoji, kamar yadda Allah ya ce fiha kutubun qayyima, kutub bi ma'ana dokoki, shine ma'anan wa katabna alaihim fiha min azalika katabna ala bani isra'ila, ai hakamna hukunce hukunce. Kitab, labarin kitab yana zuwa da ma'ana haka, to shine irin wannan mun samu fil kitabi, a cikin dokoki na addini na mutunci, ya hukku alaina an nukrimahum, cewa wajibi ne mu girmama waɗannan guda uku, wa an nusharrifahum, mu darajta su, wa an nuwasi alaihim fil madalis, mu buɗaɗa musu su samu wurin zama idan sun zo waje. Guda ukun su ne bussinni, mai shekaru dattijo wanda ya girma, wa bussultani lisultani, da kuma ma'abocin shugabanci saboda shi shugaba ne, wa hamilul kitab, da ma'abocin alqur'ani, wato mai ilimi kenan. Waɗannan mutane guda uku duka shari'a ta kwadaitar da a girmama su, a girmama mai shekaru sama wanda ya furfura, a girmama ma'abocin shugabanci saboda Allah ne ya ba shi wannan daraja. Ba daidai bane abinda mutane suke ɗauka na bari su dinga wulakanta shugabanni, su dinga ci musu zarafi, ko su ɗauka shugabanni karan bara ne da za su yi abinda suka gara ma a kansu, musamman kaga shi ne aka ce da sultani, wato shi ko ba dan Allah ba ka girmama shi don ka zauna lafiya. Kuma su shugabanni akwai wanda in ba a girmama su ba za a kwana ciki, akwai wanda sai rushe ma gida daga ka mai wulakanci, daga ka je ka zage shi a rabe sai ya je dubo ta gidan gidanka kawai sa rushe, ko a kama mutum a batar da shi, wata shari'a sai lahira. To da aje a maka irin wannan mummunan hukuncin, to gara ka bar su su zauna lafiya a shugabancin su, kuma ka zo lafiya inda kake. Allah ya ba su wani abu na jarabawa, kai ma kana cikin jarabawar ka, to ka bar su ga jarabawa, sai kuma ka rike taka. Amma lil asaf mutane ba sa gane wannan, mutane suna ganin jarunta ce rigima da shugabanni, saboda musamman shugaba idan ya zamana wanda bayi da farin jini, wanda yake ana jin haushinsa, ana jin takaicin irin abin da yake yi, ko wani azzalimi ne, ko wani wanda an daina yayinsa, to duk wanda ya fito ya takale shi a hanci, to shikenan sai mutane su mara wannan mutumin baya a ga cewa na kirki. Kai shi ma irin wancan din ne, kamar yadda muka sha gani galibin 'yan siyasan nan, sanda suke 'yan adawa, ai sun yi farin jini, muna ƙaunarsu mu talakawa, saboda suna fadan abin da watakila mun kasa fada amma kuma da Allah ya ba su mulkin wasu kuma ne suka kubarna fiye da wadancan da suka suka to na yi na mana izina cewa ba dan muske ba kuma in fadan su ne lamar su neman mulki to kai da kake talaka ko kake ustaz ko kake bugama garin mutum to ba naka bane zagin shugabanni da tsine musu Allah ya zika mallan guruntun baya mutu yace me zagin shugaba fa kaman wanda za a shiga mota ne sai direba ya zauna kawai ka fara tsine mai albarkaci Allah san direban nan ya sai kuma kana cikin mota shine misalin wanda yake zagin shugaba ana ta tsine mai kuma in tsino nan ta tashi dukkan mu za ta koma sai ta shafe maka ba ta shafe shi to wallahi da ma mu dawo daga tetem duk yadda ake ayi ma shugaban addu'a alheri wani dan uwa ya taba ce mana san da ya fara zuwa makka da yaji ana ma shugaban ne addu'a ya ce oh su bi shugaban duk malaman garin nashi malaman gwamnati ne ba sa fadan gaskiya saboda yaji kowanne malami ya zo karatu ko ya zo huduba sai ya ma shugaban ne addu'a shi kuma ana ya saba jin shugabanni da su da malamai kawai yaki ne ba daga kafa kuma duk wanda baya haka to gani yake an bashi kudi ne ko kuma alzalimi ne shi ma dan uwansa to mu'amala da shugabanni tana da ka'idojinta a shari'a babi ne a cikin manhajin Ahlus Sunna sananne ko mu'amala ita ce wato yi musu kyakkyawa addu'a da yi musu nasiha da kiran su zuwa ga su yi adalci ba tsinuwa da gaba ba da kuma wato malamai suna nesanta kansu daga mu'amala da sai abin da ya zama dole saboda in malami ya saba mu'amala da shugaba to duk yadda aka je aka dawo malamin shine da asara shine da asara farko abin da zai fara asara shine haibar sa kwarjininsa na malanta daga nan sai sautinsa daga nan sai kuma ya asarar mutuncinsa a gun mutane can da ya tafi gun shugaban zai fara rasa haibar sa saboda da akwai abin da an gan shi a waje ba za a yi ba amma yau da gobe ana ganin shi ana ganin za a ci gaba da yi wata rana ma har yi musharaka to tun yana iya yin magana wata rana kuma zai yi magana ba kaga ya rasa muryar shi to daga nan kuma sai su kuma sauran mutanen gari sai kuma ya rasa kujerar shi sai ai malam fada ne ba ta yi kuma ba a zuwan shi din nan ya yi ma addini wani kokari ba a sani ba amma dai tun da ya zo gon sarki to kai malam fada ne shi kuma sarkin a lokacin shi kuma ƙara samun daraja yake duk sarkin da yake yayi sa'a malamai suna hulɗa da shi shi daraja yake samu su kuma su karanta darajar su haka duk malamin da ya gaje hulɗa da sarakuna a bisa wannan abun nan din a bisa wannan ka'ida ce ake hulɗa da su ibn jauziyyah maganganu da yawa akai a cikin sayyidul khatib da ibnu da limamu a wannan shaukani yayi littafi musamman hukumar dukuli alal sultan haka nan wannan ma yana da shi a abin nan siwufi da sauransu duka malamai sun yi magana a kai da haka dole dai wasu malamai sai sun yi asarar mutuncin sun yi wannan wanda bai da suka iya amma dai malamai rabbaniyun to sukan janye jikinsu daga shishige ma shugabanni saboda su tsira da mutuncin su tsira da karamar su ba kuma za su dawo gefe su ce za su ta musu wato tsinuwa da la'anta ba sai su ci gaba da harkar su ta ilimi yadda wani malami ya faɗa wani sarki da ya matsa mishi cewa kai ba ma ganin kana zuwa majalisi yace kai kana kan wata sarauta da Allah ya baka ka je kai ni ma na kan tawon sarautar kuma ita nake kawai shi kenan shi sarauta shi ba ta shugabanci ba shi kuma malam yana sarauta kujera annabta yace ni ma ita nake ka je kai taka kawai ne ta dai tawa ba sai mun dinga kosan fata din juna ba to da haka jama'a mu girmama shugabanni da girmama dattawa da girmama ma'abota ilimi kaga a shahid anan shine ma'abota ilimi na hudu kuma da girmama iyaye to da aka ce a girmama waɗannan mutanen ba fa ana nufin wai kullun su suke da gaskiya ba mu kiyaye wannan ta yi a cikin mu'amalar ka ma fi su gaskiya zaka iya fin babba gaskiya a cikin mu'amalar da kuka yi da shi zaka iya fin shugaba gaskiya a cikin mu'amalar da kai da shi ko mai shekaru ko babanka ko oganka amma dai mutunci da muruwa ta hukunta kai ka yi haƙuri kai ne na ƙasa kamar yadda muka sani duk a mu'amala haka ke kamar tsakanin mace da mijinta ne kullun a abinda muka taso mu ga ana ma iyaye da kakanni da yayi shine a ba mace hakuri ta bi mijinta in tai yaji ma ba za ma a tsara ta wata ce ta koma gidan mijinta tai hakuri a kira shi in yazo a ƙara bashi hakuri ko wani babba ya tafi ya je ya ƙara bashi hakuri amma tunda zamani yanzu ana ce mata waya za a ce su yi hakuri to mata an ce su hakuri ma ya ƙare yanzu zamani ya zo har cikin malamai za ka ji suna zuga mata cewa ba zai a ce su yi hakuri ba dole a bi musu hakkin su dole ka ga aure na samu wannan rigingimu za ka duk sanda na ƙasa ya ce ba zai hakuri da na sama ba za a samu matsaloli da dama malam ya ce wa an muhammad ibn sirin قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى مال محمد ابن سيرين إرجع كم من يوم على من تابع أي من يوم باين الله كن تاريخ مسلم شيء ما سو إبادة دنا قرطة د أيهم الدين يكي شو رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى ناقة مال عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الرحمن أبي ليلى دنا ولا مال مني كم من يوم على من تابع أي كم أهل أنصار an haife shi cikin halifancin sayyidina Abubakar wato kasa da shekara 2 da rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a garin Kufa iyayensa sun riga sun kauroto ansarawa ne suka haife shi anan Hajjaz ya taba bashi shugabanci wani alƙalanci daga baya ya sauke shi ya ma taba sa an dake shi da sauransu yana cikin manyan malamai da suka samu kansa a cikin wata jarabawar rigingimin jama'i akwai fitnatu ibn al-ash'as wanda aka yi daga shekara ta 82 har zuwa 86 wani malami cikin malamai Abdurrahman ibn al-ash'as yana cikin komandojin yaƙi na Banu Umayya ƙarƙashin shugabancin Hajjaj an tafi yaƙi kawai dama da ana jawoshin shi Hajjaj mutane suna jawo shi kamar irin shugabannin mu na yanzu da ake jin haushi da ka duk wanda ya fito ya ce kawai a zo a musu tawaye zai samu goyon baya kawai Abdurrahman ibn al-Ash'as ya ce to gaskiya shi yana ganin da zai yi a ci gaba da yin masa Hajjaj da'a ba ayi ilanin saura kawai kuma ya samu malamai da yawa cikin fuqaha da qurra da malamai da yawa suka goyi bayan shi suka ja tinga akai ta rikici akai ta fada ya yake ce ba waqatul jamadi ma an yi ta a shekara ta 83 ko da uku yes da biyu ko karshen da biyu ko kuma da uku Hajjaj ya fito je sami sasayin da suke aka gwabza aka kashe mutane da yawa cikin malamai wasu suka gudu daga baya dai Allah ya bashi nasara ya tarwatsa su ya kama Ibn al-Ash'as ya azabtar da shi ya fara kama malamai yana masa azaba iri daban-daban to shine malamai suke ta guduwa suna kuya din hasu sahid ibn Jubair da su wane ne wannan kisoshin da kake karantawa Hajjaj yasa ai ta kama mutane da shubha ma ba wai da hujja ba ai ta azabtar da su ya dinga musu rubutu a jikin doran wuyansu sai ya rubuta wa mutum haza abdu Hajjaj da abun wuta fa za a sa karfi a wuta ya ja ai maka tambari irin yanda ake mabayi ya sake ka wannan wanda aka mishi kadan kenan wani a sashi a gidan yari wani a mai bulala wani a harbe shi ma'ana an tsara wuyan shi ya kashe mutane da yawa Allah kare su da shi to daga cikin sa akwai wannan bawan Allah shi ma Hajjaj ne ya kashe shi Allah ya gafarta masa wannan fitina kadan ne cikin malaman zamanin malaman kasar Iraki wanda ba su shige ta ba kadan ne kamar su Al-Hasan al-Basri din yana daga cikin wanda suka tsira da su Muhammad ibn Sirin Allah ya gafarta musu gaba da to yace na ganshi wa ashabuhu yu'azzimunahu na ga yadda ɗaliban shi suke girmama shi wa yusawwidunahu suke mishi sayyidina suke ɗaukar shi a matsayin sayyidi wa yusharrifunahu suke sharrafantar da shi mislal amiri kamar yadda ake mashi sarakuna malami ne kamar basaraki wajen yadda ma ɗaliban shi suke girmama shi suke daraja shi yadda su gadi ana ma excellence a yanzu duk da aka ce excellence ka san irin da ake ganin darajar shi ko ba dan Allah ba ko dan abin da za a samu a hannun shi na mukami da karama da hanyoyin da connection don aka ce yanzu gwamnan garin nan zai shigo anguwan nan mu yanzu ba sai dai mu tashi mu bannan ba in aka maka mutuwa yi ba ma ta'aziya ba ka shiga magana dan zai iya tafiya yaban maka dangon alama yan kidnapper zo su tafi kan sai an kawo maka kuɗi dan ku ba abin da ya kawo maka illa gayyar yan sanda da jami'an farin kaya akwai wani malamin mu haka zai aure da yayan shi tun zamanin shekaru shekaru abokin shi da rasuke makaranta tun lokacin ya sa aka aiko da shekaru sakocewa dan Allah kakka zo dauna aure yana dan Allah kakka zo ka tafi makwabta su ka saka kawo wani ya roke shi Allah annabi ci dan Allah kakka zo shi ke ga mana da bakin shi to haka ake girmama malamai a da girmamawa ta mutuntawa malamin mu malam albani zari Allah ya gafarta mai yana yin wata magana kullun za ka ganta aikace yace su yan gargajiya yan dari uku da sauransu sun yi guluwi wajen girmama malamai har suna kokarin su dinga yin abin da ya saba wa shari'a allantar da su ko ganin su kamar ma'asumai ko kuma ma kiran su da sunaye ko siffofin Allah ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barna dai iri daban-daban da aka sani ana yi da sunan girmama malamai sai izala da suka zo suka bu gyara malaki da suka gyara gaga azminawa sai suka kwashe dukkan mutuncin malamai suka zubar kawai cewa da malami da zahiri da tsaye sai a ga aya inna akramakum inda Allah ya tuka ku gaskiya ne wannan aya amma kuma ko su ayoyi daban alaysa allazina ya'lamuna allazina la ya'lamun انما تذكر اولو الالباب والذين اوتوا العلم درجات sai aka kwashe malamai girma gaba daya malai yace kuma sai malamai suka hakura suka karba a haka basu tada wani sukai objectives ya muna fata girma wancan da yayi yawa sai suka karba suka shiga cikin awam suka zauna da wannan psychology idan ka ga mu yanzu ɗan izala ba a san girma malamai ba har ma in an ga wasu yan zana da girma malamai sai a yi ta mamaki a ce kamar yan gargajiya to dole ne mu dawo da malamai girman da Allah ya musu amma kar mu wuce iya wanda Allah ya musu shine wasatiyya din ba a yi irin na yan dariƙa wanda ya wuce kima ba ko kuma a yi jafa'i ga baki ɗaya ba a girmama malami da girman da Allah ya bashi domin ilimin da Allah ya bashi wani nasibi ne na annabta gado ne na annabta darajtawa ne sai wanda Allah ya zaba yake ba kaga mutane da yawa suke fara koyon karatu amma waɗanda za su tike su yi malanta kaɗan ne a cikin waɗanda suka fara koyon nan sai dai a dinga jin tarihi mutum yana cewa ai ajinsa ɗaya da Malam Jafar Mahmud Adam ai tare suka yi SAS shi kuma yanzu ba kowa bane a cikin ilimi har in ya faɗa ma wasu sai ƙarya ne ana ganin kamar wata daraja yake nemo wa kanshi ai ya san wane kaza tare suka yi karatu a wuri kaza to wannan sunnan Allah ce to wannan zabin da Allah ya yi wani ya bashi ya lazumta mana mu sarar mutane mai appreciating aikin da Allah ya bashi kuma tunda aikin yana amfanin mu ne inda kaga malami muhimmin sa a cikin al'umma shine ya amfana da su da karantawar sa da shugabancin sa da nasihar sa da ilimin sa da shawarin sa da jagorancin sa duk shi aikin da yake ba madadin kan shi yake kaga duk wani malami wanda Allah ya mishi baiwar ilimi kuma Allah ya so shi da ilimin zaka ga lokacin shi yana karewa ne a cikin ayyuka ga al'umma wani ma har ya manta da aikin kansa in kana karanta tarihin malamai irin wahalar da suka sha da irin gwagwarmayar da suka shiga danganin al'umman nan ta kai yadda take ta samu wannan tarbiyyar sun ci tanta a kiran wasu to da ka malami ba abin wulakantawa bane ko kadan yana da gaskiya mun zai baka mamaki shine kaga irin yadda wato ɗaliban ilimi waɗanda su ne fa ake sa ran su gaji malaman malan su ne a cikin su ne za a fitar da malaman gobe to su kansu ba san darajar malamai ba ina kuma ga sauran mu jahilai a idan kai baka mutunta babanka ba ka yi tsammanin da makwabta ya mutunta shi ai kaga kai ka ja mishi wannan tawaya sora kaji yace an ga ɗaliban wannan malami suna girmama shi suna darajta shi kamar yadda ake girmama shugaba ko sarki tare da cewa kaga shi ba sa sa ran wani abu irin abin da ake samu a gun shugaba da gare shi shi shugaba ko sarki idan ana girmama shi kamar yadda wani dan siyasa ya gaya mana wata rana yanzu ma dan takarar gwamna ne wata rana yake gaya mana yace wallahi shi ya dade da shirin mutane a cikin lissafin wai sai ya gane waye mazoyi shi a gurin shi kai kowa abokin hulɗa ne zamu yi hulɗa gwargwado da kai ko ka ce mun kai masoyina ne ba zan yadda ba yake hukunta ce ko ta hada kuma da gaske ne ba sa iya gane waye masoyin sa na gaskiya dan yau zaka gansu da wannan ana ganin shine masoyi gobe sa da ba su kuma gun wancan ana ganin shine maki sake dawo gun wannan ba ganin yadda suke fasan fasar da kungiyoyi وقال ابو عبد الله يحيى بن عبد الملك البوصلي رايت مالك بن انس غير مره ايتي naga maliku da ido na ba so dai ba wa kana bi ashabihi min al-i'zam lahu wa at-tawqir lahu wa at-tawqir lahu ايتي naga yadda daliban shi suke girmama shi daga cikin haka wa idha rafa ahadun sawtahu sahuri da wani zai daga murya a majalisin zasu mai tsawa وكان الى الادمه ما هو يجي مالكو ينا ده حسكي شيني الادمه ينا ده irin hasken nan da kaman irin hasken zikin laraba wadin wa idha khataba at-talib al-muhaddisa azzamahu fi khitabihi idan zakai magana da malami to ana so ka daraja shi cikin yin magana binisbatihi iyahu ila al-ilm ka danganta shi zuwa ga ilimi wato Allah shi gafarta mala ko ya sheikh ko ya ustaz ko ta kalma misla an yaqula ayyuha al-alim aw ayyuha al-hafiz wa nahwa zalika ba zaka kira shi da sunan shi tsura ba dole sai an hada da malam alan guburu al-raini al-saini al-gafata malam mudibbo duk irin gurgurdan kalma da aka samu faraka al'ada ta girmamawa sai an kira malamin da ita to mu yanzu matsalar da muka samu shine da an tunda malamin suna wa min al-ajibi muhaddisuna da katira waɗannan sunayen na cikin jami'a da suka zama mutane sarkakiya sun fito daga cikin jami'a sun shigo cikin al'umma kowa suna wata riga kowa malam to amma har yanzu lafazin malam da Allah gafarta malam ya fi albarka ka kira malamin ka da shi fiye da ka kira shi da doctor ko professor ko excellence shi gaba da kiran malamai da domin a cikin akwai addu'a Allah ya gafarta malam akramakallahu Allah ya girmama malam ya fi daɗi ya fi asali idan kuma lura malamin wanda yake duniya ta riga ta shiga cikin kwakwalwar shi in ba ta mishi dakta din nan ba akwai matsala sai a ce mishi dan zauna lafiya kawai sai a ce mishi dakta a zauna lafiya haibatu at-talib lil muhaddith yadda wato malami yake da kwarjini a idan dalibai أم مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمين مغيرة ابن مسلم الضبي كان وانا يتشي من قصن شي منا جن قردن إبراهيم دمتا نقصن إراكي قال بي رواية نقصن شي إبراهيم سكشو تو أبنني النخي إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود النخي ببن ألب مكان تا ابن مسؤول جدا إني متا نقفاني دستي إبراهيم سكشو كوشي yace kama yuhabul aliyu yana mana kwarjini kamar yadda shi sarki yake da kwarjini wanda wani ko ya bada izini ai magana ba a yi magana a gaban shi cikakkiya wa an ayyub as-sakhtiyani yace kana ar-rajulu yadrisu ila al-hasan thalath sanina fala yasaluhu an shay'in haybatan lahu mutum yakan zauna a gaban al-hasan al-basri shekara uku yana karatu a gaban sa amma har ya gama karatun sa ba zai iya tambayar sa komai ba saboda kwarjinin sa ba wai kwarjini saboda shi azzalimi ne ko ana tsoron ya bada kari ko ba a saboda Allah ya mishi waraku da zuhudu da Allah sai ya kimsa mishi kwarjini a idan mutane asalin wanda aka sanya wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai sun rayu da shi amma ba sa iya bada labarin kamannin sa saboda ba su taba hada ido da shi ba wanda suka iya bada labarin shi galibi yara ne kanana da suke da ba san wannan kwarjinin ba sai da suka rike abin nan kamannin sa a zuciyarsu irin su Anas da makamantan su Hassan da Hussein amma manyan nan wani zai ce bai taba hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana masa kwarjini to haka malamai suka biyo baya da wannan kwarjini al-Imam Malik nan da ake fada zamu zo mu ji a gaba wata kila cewa a majalisin sa juya takarda haka yana ma wasu wahala za a gama shafi daya na karatu wani zai iya juyawa saboda in an juya za ta yi dan karan ba ta kadu ne irin wannan namu na zamani ba ta kadu ne wanda in an zo juya ba a ji karan juya ta to wani sai dai ya hakura a haka wani zai alƙalamin shi yana so ya feke ba zai iya fekewa ba saboda ka a gan shi yana yin wani abu haka zai hakura har sai daga baya ya kwafa sauran saboda kwarjinin malam. A shi kanshi Imam Malik yana cewa ya zauna tare da Az-Zuhri tsawon shekaru amma bai iya masa tambaya har sai ya raka Zuhri zuwa gurin abun hawansa ta rike masa raƙuminsa ko dokin sa yawo a cikin zuciyarsa ga tambayar sa sosai amma sai ta kasa sai ya tafi ce da amma dai mun tambaye shi kuma yayin riwayan sama da hadisin 70 a gun Zuhri haka kallon Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas da yake cewa yana so ya tambayi Umar dan Khattab akan wata mas'ala game da suwaye inta tuba ila Allah yace ya kai shekara da shekaru yana neman zarafin da zai samu ya tambaye shi sai na Umar wannan tambayar zai iya tambayar sa ba kaga muko da muke malamin flashing yanzu kana jira kuma ya biyo kiran in bai biyo kuma ka je Facebook ka ce ai dan wulakanci ne malamin dan wulakanci ne bai san darajar da mutane ba wani ma yace di ya goge karatuttukan da malamin yake na da ya ma fasa zama dalibin malamin kai wato zamani yayi ne zama la Allah ta lai je je da nake cewa kuma shi tace wasu abubuwan famu ma da kanmu mun gansu amma yanzu muna jin su kaman almara to ina kuma ga wanda za su mu ba su labari wanda ba su gani ba mu ma nan yan shekaru 40 mun ga abubuwa amma yanzu an daina yanzu to yanzu ƴaƴanmu da jikokin mu ba su labari a za su dike yanzu ko wayannan ta hannu yaran ba su san cewa an yi zamanin da babu ita ba in ka ce musu da ba waya duk ta kallon ka sai ba za ka yi ƙarya ba amma dai sai abun yake to haka irin waɗannan labaran suke yin ana yanzu وقال إسحاق الشهيد كنت أرى يحيى بن قطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجدي يتي يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان باب مالم مالم موسى الإمام أحمد يكن ذو يصلى العصر يصلى العصر في يقوم يزون على أصل منارة مسجدي أذكين كونديشن ثم منارة مسلاتي asumiya masallacin sai zo ya jingina da kasanta mun gani fa yake fa bayyana yadayhi ali ibn al-madini wa shazaquni wa amr ibn ali wa ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in wadannan gaggan malaman guda biyar ali ibn al-madini ali ibn abdullah ibn al-madini wanda kuma imam bukhari ke cewa ban taba raina kaina a gaban kowa kamar a gaban shi ba da shazaquni wani malami wanda ya samu matsala shi ba an san riwayar sa saboda yana da matsala sosai amma abokin su ne na karatu da Amr ibn Ali al-Fallah da Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da kasani wa ya ibn Ma'in Imam al-Zarhi wa al-Ta'dil wadannan sai su zo su tsaya a gaban shi wa ghayruhum da wasu yas'alunahu an al-hadith kana mashi tambaya yana musu illahi wa hum qiyamun ala arjulihim ba ta zama tana tsaye da a kafarsa shi yana zaune ya jingina da bango ila an tahina salatul maghrib tun bayan sallar al'asr har magriba kamar awa biyu a kalla ayi sallar wata kila a mafi karanci ayi sallar al'asr hudu ko a ce magriba shida da kwata misali kaga a kalla awa biyu suna tsaye tunda da ke su zauna ba la ya kuri li wahid minhum mujlis da yace a zauna ba wala yajlisuna kuma ba za su iya zama ba sai ya fada haibatan wa ihbaman saboda kwarjini da yadda suke girmama shi wannan riwaya tana cikin tafin manaqibul imami ahmad ibn hanbal na ibn al-jawzi kaga shi yasa ilimin sa yayi albarka saboda girmama malaman sa da suke mu yanzu idan mutum ya wannan so daya sai kai da Allah saboda shi wannan dan raina hankalin dan tun da yake barin mutane a tsaye ran sake hawa makarantar ba kuma a karatun boko ba duk muna yin wannan mu zauna lafiya ba ma ba tunanin cewa an wulakanta mutum nawa ne ya taba yin lacca awa biyu a tsaye kusan dukkan mun taba yi wanda ya jami'a ko saboda karancin aji ko saboda ya zo lacci ko baka taba jin ma cewa an wulakanta ka ba amma yanzu malamin ka na hadda zai ce yau hadda da zaka bayar duka sai zaka bayar kishi yana zaune sai ga ya maka wulakanci idan kuma yaro ne aka yi wa haka sai babu shi ta biyo sawu sai haba malam wannan wani irin zalunci ne malam a ce ko dan kai baka haihu ba in baka taya maka goran haihuwa idan yan tijara ce ma wallahi sai ta biya ofishin yan sanda ta hauda yan sanda guda nawa last kamar last 2 months mun je Abuja muna tsere da wasu malamai suna ba da labarin experiences din su malamai da suke karantawa a Abuja irin har sai da ta kai wa makarantar ta dole ta nemi wani lawyer ta yi employing din sa tana bashi albashi shi ma duk wata aikin shi kawai da ya ji labarin an kama wani malami kawai ya tafi police station saboda abin ya zama gama gari a makaranta ba dama a hukunta yaro yaro zai kawo handa ba kasan malama handa kuma ba ka rasa dan zalincin na haka da zafin halin nan da an bi yaro ya ruga guda ya ga ma uwarsa ba ta jira ma baban ya zo ba za ta bugun wuta kawai ta taho zai ka ji an ce ga garan matan a bayan kanta ce wallahi da masa yake mana dole sai da suka hada kai da wani lauya ko suka ce in dai ya ji an kama wani su kuma malaman duka ga lambar lauya da an kama kawai ka kira shi biyu da a sayin da za'a a shirya belin kada wuyi ce tal abin talwane ne talwane ne shi da karatun dai albarka jama'a yanzu biya ranar da ake kawo su hadda iyayensu ba sa kawo su da nufin fasa zama malaman ƙur'ani ba ruwan lawai yanzu za su zama man ta'allamal ƙur'ana wa allamahu a kawai a dai koya musu a musu biki a gansu cewa iyayensu mahaddata ne kuma sun ɗauki wata ƙa'ida cewa wanda ya hadda boko bai mishi wahala shikenan daga nan ya ban kwana da hadda ya je bokon shi shi sa su ma malaman hadda da suka gane sai sun kafa tar shekara shekara din nan suna san kuɗaɗen su eh mana wa kazalika dole ibadan zalimin baba kai malam hadda kayi ta ma shekara shekara ka kare da ita kullun kuna a tara a tara ka gaya mun wanda bai a tara da hadda shi ko ka ji an ce mutum gwani ne wata na ce da Qur'ani ya bada shi amma sai a zo wani yaro kai a ji shi a ce wai shekara ɗaya ya hadda shi shikenan a bashi certificate a yi biki a yi anko a tana ma rago kawai a watsi Allah ya ko nawa aka ce tafiya kuma za su biya wallahi ku ci gaba da san kuɗin kuna rage zafi wallahi ku arsa duk wanda ya same su wallahi ya karba tunda dai ba sa jin magana saboda haka jama'a kungiyar da take girmama malamai al-Imam Ahmad ibn Hanbal da waɗannan malaman duka suna tsaye a gaban wannan malami a cikin su babu wanda ya zauna saboda malamin bai ba da damar a zauna ba ba wanda ya zauna jawazu al-qiyam lil muhaddith halastin miƙewa idan malami ya zo kun san akwai matsala game da tashi tsaye da miƙewa don girmama mutum wasu nasoshi sun zo da nuna halasci sannan wasu hadisai kuma sun zo da nuna tsoratarwa game da mas'ala da haka malamai suke saɓani kuma suke ƙoƙarin su ta halilin ina ne ya dace ina ne bai dace ba kamar yadda zamu ji an abi sayyidul khudri radiyallahu anhu anna bani quraizata lamma nazalu ala hukmi sa'd ibn mu'adh arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a ala himarin فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قوموا الى سيدكم او الى خيركم وانا حديثي yana cikin Bukhari da Muslim asalin sa duk da yake wannan riwaya da malai ya kawo ba ita ce take haka ba amma dai da ma'anarta lokacin da Banu Qurayza suka ci amanar wato sulhun da aka yi da su da alƙawari suka shiga cikin yaƙin Ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roye musu hisar har suka yadda cewa to a kira Sa'd dan Mu'az ya roye musu hukunci aka je aka taho da shi akan jaki bai da lafiya shi na Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'd ya kusanto sai ya ce musu kumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugabanku aw ila khairikum ku taro mafi alkhairin ku wannan yana halaccin idan wani babban mutum ya zo muna zaune mu tashi mu je mu taro shi daga mashiga ko daga kofar gida ko daga wani waje wannan babu laifi baya cikin miƙewa a dan wani abu na daban wa an Hammad ibn Zaid qala kunna inda ayyuba faja ayyunus muna tare da ayyubu sakhiyani sai Yunus ibn Ubayd sai bu fa qala Hammad sai Hammad yace Hammad ibn Zaid kenan sai yace qumu li sayyidikum aw qala li sayyidina ku miƙe dan shugaban ku ko shugaban mu wa qama waqi'un li Sufyana waki ya miƙe ma Sufyan fa ankara alaihi qiyamahu ilaihi sai Sufyan ya ce me ya haka fa qala sai ce atunkiru alayya qiyami ilaika kana mini inkarin miƙe wanda nayi maka wa anta haddathani an amr ibn dinar an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halaka kabar wannan hadisi cewa annabi ya ce inna min ijlalillahi ijlala bishaybati almuslim yana daga cikin girmama Allah a girmama mutumin da yake wato dattijo mai furfura musulmi qala fa akhadha sufyanu bi yadihi fa aq'adahu ila janibi sai Sufyan ya rike hannunsa sai ya zaunar da shi a kusa da shi. Wa ana Anas radiyallahu anhu, wannan yana cikin sunan Abi Dawud. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala, yace ma kana shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, babu mutumin da sahabbai suke so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa kanu la yaqumuna ilaihi lima ya'lamuna min kullihi li zalika, amma sun kasance ba sa miƙewa gare shi saboda sun san baya son haka. Tunda baya so in ya zo waje shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a miƙewa, tawalukun sa da rashin san abin da suka san baya so shi suka bari. Wa qala Abu Nasr Bishr ibn al-Harith innama kariha al-qiyama ala tariqi al-kibr, insha Allah sallallahu alaihi wasallama baya son haka ne saboda kada abin ya zama sanadiyyar sa masa girman kai. Fa amma ala tariqil mawadda, amma dan nuna kauna fala, babu laifi. Idan wani mutum wanda ake kauna ya zo waje ba dan a sa masa girman kai ba, dan a nuna kauna zuwa gare shi, dan wani ya mike ya tarbo shi, babu laifi. Qad qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ikrimah ibn Abi Jahl, shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ikrimah bayan fatu Makka, sai Ikrimah ya gudu daga baya matar shi ta bi sawun shi ta same shi a wajen Jidda, ta dawo da shi ce ai Annabi ba haka yake ba, zai yafi maka idan ka tuba ka musulunta. Da ya taho zai musulunta, dama an riga an kawo rawanin sa, alamar cewa gashi nan zuwa. Da Annabi ya hango shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tarbo shi, saboda babban mutum ne Annabi, yana son kuma irin shi manya su shiga addinin musulunci. Annabi ya tashi ya tarbo shi, kaga dan girmamawa. Annabi na sama da shi, amma ya je tarbo shi. Wa alqa thawbahu li dhikri, haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa ya cire mayafinsa ya shimfiɗa shi, li dhikrihi, ga marainiyarsa Halimatu Sa'diyya ta taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa, ta taho dattijuwa ta tsufa, da ta taho Annabi ya hango ta, sai ya miƙe da tsauri ya je ya tarbo ta, ya cire rawaninsa ko wani abu ya shimfiɗa mata, ya ce zauna ummata. Kaga shi ma wannan girmamawa ne, da haka dan kai ma malaminka ko mahaifiyarka ko wani na gaba da kai ko wani mai mutunci ko mai alfarma, ka je ka taro shi ka zauna da shi, ba daban yake da wanda zai tsaya a bayan mutum kikan, shine wanda aka hana. Idan dai agaji suke da nan, dai ba wani abu na tsaro ake tsammani ba, ba daidai wani da agaji ko wanda sanda ya tsaya kan mutum haka kikan kamar inuwa, to wannan babu kyau. Amma miƙewa dan a je a tarbo mutum, ko miƙewa dan girmama mutum san da yazo ko wani makamancin haka, to babu laifi. Wa qala, kuma yace kumu ila sayyidikum, wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi yace man ahabba an yamsula la rijalu qiyama, wanda yake so ya ga mutane sun tsaya a kansa, dan shi yana zaune su kuma suna tsaye, dan shi wai yana da girman da yafi karfin a zauna a gaban sa, to wannan shine ya saba wa Allah. Wa kullu man ahabba an taquma lahu fala taqum, duk wanda ka san yana son dole sai ya miƙe mishi, to kaka miƙe da a hana shi wannan abin da yake so. Wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun, wanda kuma wato wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun, wanda kuma ka miƙe ka taro shi, to zaka ga kuma zai ji daɗin mutunta wanda kai masa. An tambayi Ibn Baz rahmatullahi alayhi game da wannan mas'alar, yana nan fatawa ta na internet, gungunci ne ma yana da fatawa a kai a cikin majmu'ul fatawa da ta fassara bambanci mabambanta. Farko dai ba dole ba ne, mustahabi ne a je a taro mutum. Yana cikin kuma makarimul akhlaq, da mutum babba ya zo waje a je a tarbo shi a buɗe mai ƙofar mota, ko ya sauka daga kan abin hawa ko makamancin haka, ko a miƙe dan a je a gaggaisa da shi ko wani abu makamancin haka. Babu laifi idan ma abocin gida kuma abocin makaranta ko wani irin haka ya yi ma wani cikin manyan mutane irin wannan karramawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe waɗannan munji, kamar yadda Fatima matsiyarsa ta taho ya miƙe ya je ya tarbe ta, kamar yadda ya yi ma Ka'ab wannan ala satar dina kullifu lokacin da tubarsa ta sauka, da ya taho Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tarbe shi ya shigo da shi. Abin da yake munkari shine an ya zalla almar'u waqifan khalfa rajulin lit'azim, wannan shine asalin abin da yake munkari. Na ga wasu abin nan suna tambaya akan jiya da aka yi majalisin khatima din nan na sayuri na Abu Dawud, lokacin da Malam Abdul Wahab ya shigo Allah ya kara mai lafiya zaka ga da san ya tashi ya tarbe shi tana kokarin kwana kokarin ya tambaci wani to sai naga wasu mutane wai sun maida wannan abin tambaya wai to ba an ce ba ki miƙewa a tarbi mutum ba to ai shine irin wannan wani mutum ne mai daraja yazo wani wanda ya san darajar shi ya miƙe ya tarbe shi abu wani abu ce yana cewa a shi kuma yana cewa sai ya miƙe ya tarbe shi to irin wannan babu wani laifi a ciki amma abin da ba a so shine irin wannan da yan agaji suke ya gaji su daina yin shi in ba akwai tsoron wata mas'ala da ta shafi lafiyar mutumin ko malamin ba to wannan babu laifi a bashi tsaro amma a ordinary wuri to ba daidai bane wani yana zaune wani yana tsaye to kuma wani lokaci malaman ma ba sa sani wannan ba su ba ma sa sani amma za ka ji wani dan tarjan ta gane ya je yana ta musu raddi cewa ya yi an miƙe musu sun yi haramu wala wasu malaman ma ba sa sani tunda ai ba su da ido a keya المهم دي الاصل يا هلستا اميقي دان تربو متيم مي درجه دان متنتاوا دا ganin wato da ganin mutuncin sa sai yace al-akhdhu bi rikabil muhaddith rike abun hawan malami dan ya sauka ko dan ya hau rike masa babur ko mashin ko mota ko keke ya hau an shabi qala amsak ibn abbas bi rikab zaid ibn thabit radiyallahu anhu sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa ya rike abun hawan zair dan sabit fa qala sai yace atamsikuli ni kake rike wa abun hawa wa anta ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan kai kai dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala yace inna hakaza nasna'u bil ulama haka aka ce mu dinga yi wa manyan malaman mu wannan yana cikin طبقات ابن سعد للتافون التاريخ لا يعقوب الفصوي موجم الطبراني الكبير وكما المصدرك ابو عبد الله الحاكم النيسابوري لك سروتو شي شي دان ثابت مالمي ne cikin manyan malamai wanda za a kirga malami daya biyu uku a cikin ansar sai an saka shi masana alqur'ani wanda mai shugabanci kamatin tantance alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usman duka biyu sannan yana cikin wanda suka da Qur'ani ta Annabi yana rayi shi sa shi ya rike matutar Ansar a ranan a lokacin tafiya yakin Tabuka har wani wanda aka ba daga farko yayin tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aka ce ka ce na ba wani tuta gashi yaro ne karami laifin me nayi Annabi ce ba laifin da kai walakin al-Qur'ana muqaddama ba laifin da kai amma Qur'ani shine abin sawa a gaba to zai rike nan ya kasance malami ga Ibn Abbas gashi Ibn Abbas ne kaga dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cousin din manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma darajar shi ta dangantaka ba ta hana shi ya darajar wanda yake darajar ilimi ba kuma yake ce mishi haka aka umurce mu da mu dinga girmama wato mu dinga girmama ku ku malaman mu kana ganin bari mu dakata haka ko ya isa haka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله